نعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات رحمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشي قبدي دا درس لمنك قباتر وانا تفسير القرآن من قرمة daga cikin wannan sura mai albarka suratu tauba. Idan ba a manta ba, a jiya a darasin mu na jiya mun tattauna akan maganar wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da ayar wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Wannan aya mun tattauna jiya akan fasaranta da kuma waye wanda aka saukar da ayar a kansa. Magana wacce take aka fi yawan fada a cikin al-Ittifaq tafsir shine yana nuna cewa Sa'labatu ibn Hatib ne wanda jiya mun yi maganganu akan ainihin riwayoyin da suka yi magana akan ita kissar Sa'labatu ibn Hatib da kuma cewa shine wanda aka saukar da wannan aya a kansa. Kamar yadda muka sani, a cikin waɗanda aka ce an saukar da ayar ta su ayar a kansu shine akwai kuma Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a an ce shi ma akwai dukiyarsa wacce take Sham wacce ce in Allah ya sa dukiyar nan ta dawo lafiya, Allah ya bashi ita dawo lafiya, ba abun da ya salwanta daga ciki, zai yi sadaka, zai yi kyauta, zai yi abun da ya dace, da aka kawo sai bai yi ba, wanda shi ma wannan bai inganta a danganta wannan kissar da shi Hatib ibn Abi Balta'a ba, saboda shi kamar yadda muka faɗa shi badari ne shi ma, kuma shi ɗan Hudaybiya ne ma shi. yana daga cikin laqad radiyallahu anil mu'minin idh ba'una ka ta shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba. Wannan yana daga cikin wadanda suka je wannan hadibun abi balta, kuma shine wanda ya aike da wannan matan nan wace manzon Allah ya tura aka je aka kawo ta, wanda da aka kawo aka kira aka ce me yasa kai haka, yace ba nayi bane dan saboda launin imani ko shakkun addini, amma ga dalili na. Wanda har sayyidina Umar radiyallahu anhu ne mai a bashi dama ya biyu yansa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace wa ma yudrika la Allah ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum. So wannan yana daga cikin yan Badar, kuma shi ya je Hudaybiya, shine dan aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen lokacin da aka fara rubuta wasiqu zuwa ga sarakuna. To akwai wani sarki na Kif na Masar, Muqawqis, to shi aka aika wajen Muqawqis din, shi Hatib ibn Abi Balta, wanda da aka je a wannan lokacin Muqawqis ya bada hadiyoyi. Daga cikin hadiyar da ya bada yara ƴan mata guda biyu, aka kawo su, daya ita ce Mariyatul Kibriya, mahaifiyar Ibrahim alayhi salam dan sayyidina Rasulullahi, manzo Allah yake bance ta da kansa, dayar kuma sunanta Nasrin, ya ba wa Hassan ibn Thabit ita. So kaga waɗannan, wannan Hatib ibn Abi Balta ma kaga ba zai yi shi ma a danganta wannan abun da shi a wajen wannan ba. So alayhi halin mun ce didda malaman tafsir didda shaharar kissa, shaharar ta ba zai koye rauninta ba kuma, saboda haka kamar yadda take shahararriya haka kuma take raunanniya. Saboda haka mun yi magana akan hanyoyin da aka bi aka ruwaice ta, hanyoyin da aka bi aka ruwaice ta kamar hanyoyi ne kamar guda uku sune suka fi shahara. Akwai wacce ake dangantawa zuwa ga Abu Umama Al-Bahili radiyallahu anhu, akwai ta biyu ta wajen Atiyatul Awfi daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, sai akwai ta uku wacce ake danganta ta da Al-Hasan al-Basri, yana daga cikin tabi'ai. So wanda dukkanin su kowane mun yi magana, ta farko wacce an ruwaice ta ita ce tafi yawa baki da sahabu siyar wadannan littafan tafsirin da duk muka faɗa jiya, duk suna dangantawa da ita ne. Akai mun yi magana akan wanda matsalar inda take, matsalar inda matsalar farko take shine Mu'an ibn Rifa'a. Wannan Mu'an ibn Rifa'a shi As-Sulami din nan yana daga cikin mutanen da aka bar su, na faɗi malaman da suka yi magana akai, musamman Al-Hafiz al-Mizzi a Tahdhib al-Kamal da Al-Hafiz ibn Hajar, da maganganun da suka yi har ma da Imam Suyuti a Asbabun Nuzul nasa, ko Libabun Nuqul fi Asbabun Nuzul, shi ma kansa ya kawo rauni na wannan magana duk da ya ruwaice ta daga gare shi din, ya ciro ta. Saboda haka Rifa'a wato shine Mu'an ibn Rifa'a shine matsalar isnadin na farko. Matsalar isnadin na biyu shine Ali ibn Yazid al-Alhani, shine matsalar sa na biyu, shine yake riwaya daga Qasim ibn Abdurrahman daga Abu Umama al-Bahili. Saboda haka waɗannan mutum biyu din da suka zo a isnadin da ake danganta shi da Abu Umama al-Bahili, to su ne suka kawo matsala a cikin wannan abun, in muna magana akan isnadi. Sannan idan muna magana akan riwayar da aka yi daga Abdullahi ibn Abbas ta Atiyatul Awfi, to shi Atiyatul Awfi shine nake gaya mana har Al-Hafiz ibn Hajar ya ce a yaro ya ce cewa ana tuhumarsa huwa muttahamun bitadlis al-qabih, yana da tadlisi fatacce wanda yake yi, don haka bai kamata a maganarsa ta zama hujja akan wannan abun ba a ciki. Sai ta uku shine daga Al-Hasan al-Basri, shi kuma tana daga cikin marasin na Al-Hasan al-Basri, nace a cikin marasin na tabi'ai, kamar yadda aka riwaya Al-Hafiz al-Mizzi ya riwaya daga Imam Ahmad ibn Hanbal, ya nuna cewa marasin na Al-Hasan buskai ingancin marasin na Sa'id ibn al-Musayyib, in za a kwatanta yadda tabakarsa take da shi. Dan haka yana daga cikin marasin na Al-Hasan, dan bai ce ga wanda ya gaya masa ba, kawai ya faɗi abun ne yayi irsalin sa, kamar yadda muka san yadda hadisi mursali yake, wanda ba sai an bace sahabi ba, tabi'i ne kadai zai faɗi wato kawai ya faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba tare da ya ambaci sahabi ba. So in ya faɗi haka, tabi'in da ya faɗi wannan magana za a ce to wannan hadisin mursali ne, saboda ba ambaci sahabin hadisin ba, kawai sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, bayan an san cewa wannan tabi'in bai hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. sannan kuma yana daga cikin wata illa ta biyu ta sa kuma shine akwai wani sahaba akwai wani wanda ya ruwaya daga wajen Al-Madrin da ya ruwaya daga wajen sa sunansa Umar ibn Ubayd Al-Basri to wannan Umar ibn Ubayd Al-Basri din shi kuma shi ma yana daga cikin mutanen da suke da rauni a wajen har da su wanda har ma shi ma malaman hadisi suka ce a rabu da ruwaya daga wajen sa so kaga gaba ɗayan hanyoyin da aka bi na isnadin wannan kissar da ta nuna cewa Salabat ibn Hatib ne to tana da matsala a ciki to amma a jiya bayan nayi darasin jiya ina duba al-Isaba na al-Hafiz ibn Hajar fi tamyiz sahaba sai na tafi na cikaro da wata tsaraba wacce shi al-Hafiz ibn Hajar ya gaya mana akan wannan abun sai ce wato abin da ke faruwa Ibn al-Kalbi da ya kawo wannan maganar sai ya ce Salabat ibn Hatib lalle hakika shi badari ne yana ma cikin wanda aka kace a Uhudu so kai in haka ne ma kenan kaga gabaki dai ma wannan abun ma bayan ma ya ma rasu ne ma kwata kwata ma sannan aka kawo kuma yana daga cikin wanda aka kace a Uhudu ya yi hada a Uhudu yana daga cikin shahidan Uhudu duk da dai kuma idan ka bi cikin sunayen shuhada a Uhudu ba za ka samu Salaba ibn Hatib akwai wani Salaba amma babu Salaba ibn Hatib saboda sun kai 70 da wani abu kuma shuhada a Uhudu kamar yanda muka sani so amma dai babu sunan wannan mutum amma shi Ibn al-Kalbi ya ce haka saboda haka yace to koma dai bai ma yi shahada a Uhudin ba baya daga cikin wanda Allah Ubangiji yayi wannan dinsa ya saukar da wannan ayar a kansa to sai Al-Hafiz Ibn Hajar ya cigaba da cewa dan haka amma akwai wani mutum mai suna Salabat ibn Abi Hatib yana daga cikin waɗanda suka yi haɗin gwiwa wajen gina masjidu dirar to in an samu wannan mutumin Salabat ibn Abi Hatib din nan shi ya fi cancanta da a ce wannan ayar ta sauka a gare shi ba wancan Salabat ibn Hatib ba wanda sahabi ne badari ne ba an fare ne sahabi ne badari ne amma yan ce Salabat ibn Abi Hatib to shine al-Isaba na al-Hafiz ibn Hajar yace to watakila ko wannan shine dan tabbas ba wancan bane to wannan watakila shine domin yace akwai ma riwayar da Ibn Murdawihi yayi da isnadin sa zuwa ga Abdullah ibn Abbas a cikin tafsiri sai yace akwai wani daga cikin sahabbai daga cikin ansarawa ana ce masa Salaba sai ya tsaya iya nan kawai bai ce Ibn Abi Hatib ba bai ce Ibn Hatib ba shine yayi wannan magana to kaga in haka ne ta iya yiwa akwai wani Salaba din da za a danganta shi da wannan abun ba wancan dan Badar din ba to kuma ma dai shi sai Al-Hafiz Al-Qurtubi sai ya ruwaito ya ciro magana daga Abdahak yace wannan ayar ta sauka ne a wajen wasu gungu na munafikai daga cikin su akwai Nafsal ibn al-Harith wanda muka fade shi jiya akwai Jidd ibn Qais wanda shi ma an fade shi a jiya akwai Ma'tab ibn Qushayr ko kuma Attab ibn Qushayr to a cikin waɗannan uku to ko su dukan su ko kuma ɗaya daga cikin su wannan Allah Ubangiji ya saukar da wannan aya amma dai ba Salabat ibn Hatib ba Jidd kuma shaharata a cikin littattafan tafsiri wallahu ta'ala alam magana akan wannan kenan to shi Allah subhanahu wa ta'ala sai yake gaya mana yana cewa fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakribun fa aqabahum nifaqan fi qulubihim jiya mun fassara wannan fa aqabahum sai Allah Ubangiji ya maye musu gurbi abinda ke cikin zuciyarsu sai ya koma nifaqan munafirci fi qulubihim a cikin zukatansu bima akhlafu Allah ma wa ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su hadu da Allah madaukin sarki bima akhlafu Allah ma wa aduhu saboda abinda suka yi na saba wa Allah a alkawarin da suka yi gare shi wa bima kanu yakribun da kuma kasancewarsu sun yi ƙarya a cikin abin da suke faɗa na cewa za su yi waɗannan abubuwa to kuma ko ba komai mun yi magana akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ayoyi ko alamomin munafiki guda uku ne idan yayi zance a ji zancen ƙarya ne idan yayi alkawari a ga alkawarin ya saba shi idan aka bashi amana ya ci wannan amanar so wannan in mutum yana da su mazala a riwayar mutunta Abdullahi ibn Abbas yake cewa idan mutum yana da ɗaya daga cikin wannan abun to yana da ɗaya bisa uku yana da sulufi na munafurci saboda haka sai ya sani cewa kuma hakika akwai wani alama wani bashin munafurci a tare da shi a karya alkawari yana daga cikin abin da ko da wani lokaci Allah madaukin sarki baya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ko da wani lokaci ana magana akan kullun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan alkawar kuma Allah madaukin sarki yake yana cewa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ulan ku cika alkawari domin alkawarin nan sai ya zama abun tambaya wato ashe Allah madaukakin sarki shine zai yi tambaya ba wanda aka yi wa alkawarin bane zai yi tambaya kuma akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda at-Tabrani yake riwaya da isnadin sa zuwa ga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadan sharadan hadisin nan sai na khamsun bi khamsin Abu Biyar suna tare da Abu Biyar suka ce wa ma khamsun bi khamsin ya Rasulullah me Abu Biyar tare da Abu Biyar ya Rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma naqada qaumun lil ahda illa sullita alaihim aduhum yace mutane ba su taba warware alkawari ba face sai an sallada musu makiyansu akan su za su zama makiyansu sirrin jaye su kaga wannan kenan wa ma hakamu bi ghairi ma anzala Allah illa fashafihimul faqr ba yanda za a ce sun yi hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba wani shirme ne da hada-hade a ce da shi za a yi hukunci to face sai talauci ya yadu a cikin su kaga wannan kenan wala zaharat fihim alfahisha illa fashafihim almaut sana alfasha ba ta bayyana a tare da su bai zama a zahiri a fili ake yin tabaro baro to sai ya zama to mutuwa kuma ta yawaita a ciki saboda haka sai a tsamu wasu cututtuka marasa kai marasa a hada su kabari assalamu alaikum mai kariya garkuwar jiki mai duk wannan saboda zaharat alayta fihim alfahisha ne sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma mana'u zakka illa hubisa anhumul matar au qatar musutaka hana zakka ba face sai an tare ruwan sama a gare su zai zama rana ba za a samu fari ba za a samu ruwa yanda ya kamata ba za a samu fari sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tafqu almikyala illa hubisa anhumun nabat wa ukhidhu bisinin sannan ba za a taba kuma su ce za su tauye ma'auni ba su tauye sikeli ko su tauye mudu face sai an tare musu amfanin gona ba zai kyau yanda ake bukata ba ko da akwai ruwan sama kuma za a kama su da shekarun yunwa to kaga wannan hadisi idan yanzu mutum ya zuba shi a wannan zamanin ya kalla ya gani sai ka cewa ashe akwai abubuwa da yawa dai wanda in ka in an bi ta warawo sai a bi ta biyu mai sauki haka ne idan bera da fata to ai daudawa ma tana da wari ne ai shi sa so wannan yana daga cikin abin da ke to wannan duk magana akan alkawari ne Allah ya bibiye su a aqabahum innan nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu da suka saba wa Allah abinda suka yi wa alkawari ga Allah din da wasu malamai sun ce a aqabahum din damirin yana komawa zuwa ga Allah ne ya biye musu gurbin wannan ko kuma a saba alkawarin da suka yi din sai ya haifar musu da munafurci saboda saba alkawarin da suka yi sai ya haifar musu da munafurci da kuma irin ƙaryar da suka kasance sun yi ga Allah na cewa ga abunda za su yi kuma amma musiba to Allah ubangiji ya kiyaye mu daga saba alkawari kuma ya kiyaye mu daga waɗannan abubuwa da aka lissafa aka faɗa na'am
alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub
na'am alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub alam ya'lamu yanzu ba su sani bane anna Allah cewa shi Allah madaukin sarki shine ya'lamu sirrahum wa najwahum ya san abunda ya suke koyewa nasu wa najwahum da abunda suke bayyanawa ko gana wasu da sirru da najwa to gaba daya abu ne wanda ake yin sa a boye wato kamar a ce ba abinda ake yi a zahiri ba sirri wanda aka boye a zuciya na duwahun da ganawa tsakanin su wanda busu fito fili sun faɗa ba amma iya yasu suke tattaunawa kawai shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akai ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya magana akai yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum saboda haka ganawa la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Saboda haka gana wanda za su yasu yasu, ka gani Allah subhanahu wa ta'ala yana magana yana cewa idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa, ko a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat. To kaga duk wannan yana magana akan ganawa ce da za a yi. To Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san sirruhum, sirrin su wani najwaahum da ganawa da za su yasu yasu, ita ma a koye suke yin ta. Wa anna Allah, kuma shi Allah allamul ghuyub shine wanda yake masalin dukkanin abubuwan da suke koye. Yanzu ba su san haka bane, to ya kamata a ce su san wannan abun, domin in ma ba su sani ba ga shi dai ai yana ta fallasawa, kaga ga shi yana fallasawa. Dan haka tunda haka ne wancan abun da suka faɗa, na fa kaba muni fakan fi qulubihim ila yawm yalqawna bima akhlaqallahu ma wa'adu wa bima kanu yakdhibun. To ai kaga kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan abun ne koda ba fili suka faɗe shi ba, to bare su zo sun faɗa a fili, to shi ya san abun da suke boyewa da abun da suke bayyanawa da abun da suke ganawa a yesu yesu, kuma shi ne ya san dukkanin abubuwan da suke koye. Dan haka da abu a yi shi a fili, da a yi shi a wajen ganawa da kai sai mutuminka, da ka bar shi a zuciyarka a wajen Allah duk ɗaya ne. Wasirru qawlakum aw jaru bihi innahu alimun bi dhati sudur, ai ya san abin da yake cikin zukata. So da a fito a fada, da ku yi da kai sai masoyinka ko mutuminka, da ka bar shi a zuciyarka, da ka ci fadarsa, ko ma ya za ka yi dai Allah Ubangiji ya sani. Kuma in ya ga damar fallasawa zai fallasawa wanda yake sa fallasawa, kuma ya fallasawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Na'am.
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
نعم. الله مدعوك تجيك سوى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المتطوعين كثني ودن متانا يلمزون سكي أيبة المتطوعين ودن سكيين تطوعي سكيين صدقاتنا كلا من المؤمنين da cikin mu'minai fi sadaqati, a cikin sadaka su bayar da abunda Allah ya hore musu a bisa dadin zuciya. Wallazina la yajiduna illa juhudahum, hakanan kuma suna aibatar da mutanen da ba abunda suka samu wanda za su bayar. Illa juhudahum, sai iya bakin kokarin su, dan abu ne wanda bai taka kara ya karya ba. Fayasqaruna minhum, amma sai su rika yin izgili da ba'a a gare su. To sakhirallahu minhum, su ma Allah yana maida wannan sakamakon izgili da ba'a tasu zuwa gare su. Walahum azabun alim, lalle azaba mai radadi kuma ta tabbata a gare su waɗannan mutanen. Allah madaukin sarki ya gaya mana allazina yalmizuna almutawwi'ina, allamzu dinnan abu ne wanda yake na aibatawa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wailul likulli humazatin lumaza, wato lumaza din nan wanda yake mai aibatarwa. Aibatar wannan da ido ne ko da baki ne ko da hanci ne ko da hannu ne ko da harshe ne, ko ma da ya zaka, inda zaka aibata wani to zaka shiga cikin wannan maganar wannan mutum zai zama allamas ko kuma allumaza. Shi inda Allah subhanahu wa ta'ala a nan wajen yake ya gaya mana a can baya yace wa minhum man yalmizuka fi sadaqat, akwai wanda yake aibata ka a cikin maganar sadaka. Fa inna qawmi kharatu, to yanzu wannan shi ne Allah ya ce allazina yalmizuna almutawwi'ina, masu aibata masu yin tatawwi'i a sadaka, masu bada sadaka ta nafila, ainihin sa almutatawwi'ina ne. Sai aka idgamin ta'un din a cikin ta, sai aka sa masa kaga shine sai zama almutawwi'ina, masu yin tatawwi'i masu yin sadaka ta nafila. Bukhari da Muslim suna riwayan hadisi daga Abu Mas'ud. Abu Mas'ud yana cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fadaitar akan a yi sadaka, yace haka muke daukan abubuwa na kayan da zamu kai gaban manzon Allah, sai mu rika dauka muna ratayawa a saman bayan mu, muna zuwa muna ajewa. Ana cikin haka wasu sun ce lokacin da za a fita jinkil usra din ne lokacin da za a fita tabuka manzo Allah ya ce to tunda muna cikin matsayin tattalin arziki kowa daga cikin ku ya je ya kawo gurgurdan abin da Allah ubangiji ya hore masa wanda nayi magana akan irin yanda sayyida Abubakar suka yi da sayyida Umar radiyallahu anhu su Talha ibn Ubaydillah sayyida Uthman radiyallahu anhu sayyida Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhum jami'an dukkanin su kowa ya yi bakin kokarin sa to wannan riwayar da muke yi akai ta Abu Mas'ud dinnan wace Bukhari da Muslim suka ruwaice ta yana cewa muna ta takkowa kai mu wani goyowa abin zai zo ya aje gaban manzon Allah Sayyidina Abdurrahman ya kawo abu mai yawa akwai wanda suka ce dinari 80,000 ya bayar akwai wanda suka ce 40,000 akwai wanda suka ce 4,000 akwai wanda suka ce 8,000 akwai wanda suka ce ukiya 100 ya kawo ya ajiye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai ma riwaya da sanuna cewa da zai fada da zai da yaji debo kayan zai tafi wajen manzon Allah Sayyidina Umar sai da yace masa kai wannan duk abin da kake mallaka ne ba za ka waye ce a'a ka bari kawai wannan na bawa Allah rance ne akwai irin sa a gida yana daga cikin masu wadata kwarai da gaskiya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Sayyidina Abdurrahman ibn Auf da yazo ya kawo ya jibge ya ajiye sai waɗannan mutanen munafukai sai suka ce wannan kyautar da ya ci Abdurrahman ai ba komai bace wannan riye ce kawai dan dai a gani a ce ai su ne suka yi kaza ba za a iya yin irin nasu ba wannan ai riye ce da an gani ma an san riye ne abin da suka ce kenan to ana nan kuma aka ci gaba da kawowa me kadan ya kawo me yawa ya kawo me sai akwai wani sahabi da ake ce masa Abu Aqil an ce sunan sa Habbab sai ya tafi shi kuma da rabin tiya na dabino shi ma sai zo ya jiye gaban manzon Allah sai ko suka kwashe da dariya suka ce wannan kuma walla inna Allah wa rasuluhu ganiyani aw inna Allah la ganiyani wa rasuluhu ganiyani an sadaqati hadha ai Allah da manzon sa ai ma wadata ne daga wannan sadakar wannan mutum me Allah zai yi da wannan abun nasa kai ana kawo wannan mutum yaje wai dibinan ma bai cika wai cika tiya ba ya ba samu ya cika tiya mana wai kaga haka ya kawo to ya za a yi musu dai kenan wanda ya kawo da yawa an ce yayi dan riya wanda ya kawo dan kaza an ce kai da Allah mai zai da wannan nasa dan kaza shi kuma Allah madaukin sarki ba yana kallon yawan bane yana aiki ne da zuciyar ita ce ba muna magana akan hadisin Abu Huraira wanda Bukhari yake kawowa yana cewa idan mutum ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya sadaka daga abun da ya zama halaliya a bisa dadin zuciya Allah baya karfa dama sai daga abun da yake zarkakake Allah zai karbi wannan abun da damansa sannan ya ci gaba da renanta kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake renan dan tsakonsa ko kuma dan kwikwiyansa ko kuma ƴar karamar bishiyarsa sai ta girma tai ta girma wannan abun haka sadakar za ta girma har sai ta zama kamar dutsen Uhud saboda girmanta saboda a wajen Allah yana kallon wannan abun ne dan haka wanda ya bayar da yawa in babu ikhlasi to wannan aikin banza ne wanda ya bayar kadan idan da ikhlasi to Allah subhanahu wataala da wannan yake aiki shi yasa da aka zo maganar layya ana ta zubar da jini Allah manzo Allah ya ce babu abun da ya kai zubar da jini a yanka a ranar layya babu ibada da ta kai ta girma da matsayi a wajen Allah haka ne saboda haka Allah yana so a yi wannan abun a wannan ranar amma da ya gama sai ce lan yanalallahu ruhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum jinin ko naman duk ba wanda zai je wajen Allah abinda zai je wajen sa tsoron Allah taqwa din da take cikin zuciyarku ita ce za ta je wajen sa saboda haka anan waɗannan mutane da suka dauko suka bayar irin sa Abdurrahman ibn Auf aka ce sun yi riya waɗannan wanda suka dauka suka bayar dan kadan abinda Allah ya ba su ne walladina la yajiduna illa juhudahum ba abinda suka samu sai abinda iya bakin kokarin su ne akwai ma riwayar da ta nuna cewa kwana yayi yana aikin karfi dan a bashi tiyar dabino guda biyu da aka bashi tiyar dabino guda biyu ɗaya ya bar wa iyalinsa ɗaya ya dauko ta ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga illa juhudan iya bakin kokarin su iya karfin su kenan abinda za su yi suka bayar fa yaskaruna minhum amma kuma a ce da su za su rika yi wa ba'a suna musu izgiri to sakira Allahu minhum Allah shi ma yana nan yana maida wannan sakamakon izgiri da ba'ar su zuwa gare su domin Allah ba zai kyade su har kai su taba masa mu'minai ba kuma ya basu akan haka walahum azabun alim kuma azaba mai radadi ce za ta tabbata a gare su to kamar misalin mayar musu da sakamakon ba'ar su zuwa gare su me zai haifar azabun alim azaba mai radadi ce za ta tabbata a gare su to kaga ashe idan Allah subhanahu wataala da kaji Allah yace baya san abu to azaba ce zai haka ne wala yukallimuhum Allah in kaji Allah yace ba zai yi mutum magana ba in kaje gaba zaka ji azaba ce wala yanzuru ilayhim yawmal qiyamati ba zai kallo zuwa gare su ba ran tashal kiyama azaba ce la yukallimuhum Allah wala yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wala yuzakkihim sai aka ce me wala kuma azabun alim haka ne ta duk in kaje yace ba na son ka ba to ai haka ne in tawalla fa inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya son azzalimai me zai yi wa azzalimai azaba zai musu amma yake da sai yuhibbul muttaqin yuhibbul ladina taqaw yuhibbus sabirin yuhibbul mu'minin to wannan yana son su to lada zai ba su aljanna zai ba su za su zauna lafiya tare da shi Allah ya sa muna cikin su walahum azabun alim azaba mai radadi ta tabbata a gare su Allah ya kiyaye mu na'am
istaghfirullahum aw la tastaghfirullahum in tastaghfirullahum sab'ina marratan يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين wannan aya Allah madaukakin sarki yake cewa istaghfir lahum ka nema musu gafara aw la tastaghfir lahum ko kuma ba za ka koma karka nema musu gafara din in tastaghfir lahum inda za ka nema musu gafara 70 marratan sau 70 falan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai musu gafara ba me yasa Allah ba zai musu gafara ba zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wannan abun ya faru ne saboda kasancewar su sun kafirce da Allah da manzon Allah wallahu la yahdi alqawma alfasiqin Allah kuma baya son baya shiryarwa da mutanen da suka zaman to fasikai wannan aya yar uwarta wacce ake hada ta da ita tana can gaba akan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wannan da ita ake hada ta Allah ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nema musu gafara ko karka yi wato duk daya ne kamar inda muka fada a can baya inda Allah ubangiji yake cewa qul anfiqu taw'an aw karahan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin ku bayar ko kuna so ko baka so a ba za a karba ba to kamar irin wannan ne ka nema musu gafara ko karka nema musu gafara in ka nema musu gafara sau 70 ma Allah ba zai karba ba anan zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutum ne mai san yaga an yi gafara kuma Allah madaukakin sarki da kansa shi ya faɗi magana yace walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru llaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadu llaha tawwabar rahima amma yanzu ga shi yana cewa istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu in tastaghfir lahu 70 marratan falan yaghfir llahu lahu da a ce da suka zalunci kawunan su sun zo maka sun nemi gafarar Allah kuma manzon Allah ya nema musu gafara yace to ka sani da za su samu Allah yana mai karbar tuba kuma mai jin kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda son wannan tausayin nasa yace wallahi kamar yanda Ibn Abbas ya faɗa yace wallahi law alimtu annani law zidtu ala 70 yaghfir lahum lazidtu ala 70 akwai marwa da take lazidtu ala 70 70 wa 70 wa 70 yace da na kara wata 70 akan wata 70 akan wata 70 inda na san in nayi 70 din na wuce 70 zai kara zai yafe musu yace to da zan yi dan Allah ya gafarta musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so mutun daya daga cikin al'ummarsa ya shiga wuta mutum ɗaya ba duk da ya sa akwai waɗanda amma baya so ana ma'a sai da lokacin da aka je Taif aka jefe shi aka yi waye aka faffasa masa ƙafafuwa mala'ikan dutse yazo wajen sa mala'ikan iska zo ni mala'ikan kaza ne da zaka so ina nan a karkashin umarninka zan jawo wannan dutsen da wancan dutsen in hade su a sama in murje su baki da yace a a yace ai ni ba aiko ne azaba ba inna ma bu'istu rahma allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shine da mutane da usani bane kaji ba duk inda za a yi magana akan tausayi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu shine a gaba duk sanda za a bashi magana akan wannan to zai zabi yanda zai zama kar al'umma su ga wahala haka yake sai na rasulullahi lokacin da aka zo wannan aya da ita da waccan ta gabanta duk da waccan ta gabanta tana nan bata zo ba amma za mu dauko ta in mun zo za mu sake komawa kanta lokacin da Abdullahi bin Ubay bin Salul zai mutu akwai riwayoyi da yawa wadanda aka yi akan wannan akwai riwayar da aka yi daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu akwai riwayar da aka yi daga Sayyidina Umar din kansa akwai riwayar da aka yi daga Abdullahi bin Abbas akwai wata riwayar da aka yi daga Jabir bin Abdullah akwai wata riwayar da aka yi daga Anas bin Malik radiyallahu anhum jami'an dukkanin suna riwaya akan lokacin da Abdullahi bin Ubay wasu daga cikin riwayoyin sun ce da zai mutu yayi wasiya akan a kira masa manzon Allah ya nema masa gafara Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikai fa manzon Allah ya tashi ta kai dai har wajen sannan aka ce ya zo ya same shi ya ce masa ka gani abinda nake ta gaya maka ba abinda ya halakar da kai ma ahlakaka illa hubbu yahud ba abinda ya halakar da kai sai san yahudawa sai kawai ya ce masa arsaltu ilayka litastaghfira li lali tu'annibali yace na fa aika maka dan ka nema mun gafara ne ba wai dan ka zo ka rika yi mun wannan maganganu kananan maganganu ba yana kan gadan mutuwa Abdullahi bin Ubay bin Salul ra'sul munafiqin kenan eh haka yake akwai riwaya da ta nuna cewa sai da aka binne shi an fashi a cikin kabari manzo Allah ya iso yace a fito da shi aka fito da shi kora shi a saman cinyarsa ya mar tofi ya nema masa gafarar Allah sannan aka mai da shi akwai riwaya da ta nuna cewa wasiya yayi yace da Allah manzo Allah ya bashi tufafin sa ya sa wanda za da shi za a yi masa likafani manzo Allah ya cire mayafinsa da yake jikinsa direct aka bashi aka je aka lillibe shi da shi duk bata face shi a wajen Allah ba saboda kafaru billahi wa rasuluhu wa ma tuhum fasiquna munafiqi munafiqi mala to abin da yake faruwa kenan akwai riwaya da ta nuna cewa ɗansa Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ya taso ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi mahaifina gashi nan zai rasu kasan na ga yana daga cikin lokacin da wancan maganar ya fadi maganar nan ta yi kuluna al-irjana ila al-madinati la yakhrujanna al-a'zu minha al-adhal wannan lokacin da ya fade ta kamar inda nace muku a gazo za ta rika a muraisi ya fadi wannan maganar to an yi wani abu da ya faru a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fara yayata wannan maganar ga abinda Abdullahi bin Ubay bin Salul ya faɗa sayyidina Umar yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya rasulullahi kaji maganar da nake ga maka mutumin nan tun kafin ya fara bata mana lokaci ya kamata mu san yadda za a yi a dauki mataki akan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa a Umar ka san yadda za a yi yace eh yana jira yaji manzo Allah yace ayi umarni a sa a kamo shi sai manzo Allah yace kai ba da kela kace a tashi a ci gaba da tafiya yanzu kam ba zama za mu yi a nan ba sai kawai ya fito aka ba da shi aka ce manzo Allah ya ce kowa ya dora laptu kowa ya tashi za a ci gaba da tafiya an bar mu rai din a wannan lokacin sai aka mu tafiya manzo Allah yana tafiya ana tunanin lokacin tsayawa yayi yake tsayawa aka wuni ana tafiya aka kwana ana tafiya aka kara wuni ana tafiya rana ta yamma ta washe gari ana gobe za a shiga garin Madina sai ya tsaya anan yaya da zango saboda kowa yana kwanciya yana zama yana kaiwa kafa da saka kawai sai aka mu bacci ba a ma samu damar da za a tattauna waccan matsalar da aka ta faru jiya ba manzo Allah bai bada dama na ai wannan abu ba domin tafiya yanzu ta ci ta dauke kan mutane kuma sai an zauna an huta tukuna an sha shayi an ci abinci sannan sai a ce kaji abin da wani yayi kaji abin da wani to sai manzo Allah bai bada wannan damar ba sai aka mu bacci gari na wayewa sai aka shiga Madina da aka shiga Madina sai wannan dan nasa Abdullahi bin Ubay bin Salul sai zo wajen manzo Allah ya ce masa ya rasulullah idan har ka yanke hukunci akan za a kashe babana to ina so ka bani dama ni na kashe shi da kaina ni na kashe shi da kaina kaje yanda masu imani zai ho shi mu'mini ne aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba saboda me kai kokace haka yace saboda ba na so ka sa wani ya kashe shi in ta ganin wannan mutumin da sunan shi ya kashe mun baba wata rana yunkuri na zuciya yace zai sa in dauki fansa in kashe mu'mini dan uwana mu'mini wanda ba da hakkin sa ba saboda haka gwara ka sa ni ni na kashe shi da kaina ni na kashe abuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za mu kashe shi ba za mu kyautata zamantakewa da shi muddin muna tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka to shine lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya aiko dan nan nasa ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi baba ga cikin ya zai mutu yace to ya kike sai masa yace ina so kai masa gata ga su kamar haka yace to me yace na farko yanzu za a gama marwanka ina so ka ba da tufafinka a je a masa likafani da shi manzo Allah yace zan bayar yace idan kuma ka gama idan aka gama ina so ya zama kayi masa sallah yace zan masa yace in an zo za a sa shi kabari ina so ya zama kai ne zaka sa shi a kabari ka tsaya akan kabarin sa kuma kai ne daga hannunka zai shiga kabari yace zan yi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wani yanda zaka tuno tausayi da jin kai da yafiya da kau da kai da rangwame da afuwa idan kana tunowa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga kowa a ce wasa ne ba wanda yake yin irin wannan sai ba a iya yi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai in ga maka sai zan je to a riwayar Abdullahi ibn Umar da wata riwayar ta shi kansa sayyidina Umar wacce Abdullahi ibn Abbas yayi daga wajensa akwai kuma riwayar Abdullahi ibn Abbas nasa shi kansa da yarwaye wannan abu akwai riwayar Jabir akwai ta Anas ibn Malik duk akan wannan maganar to akwai riwayar sayyidina Umar radiyallahu anhu yace da manzon Allah ya yunkura zai tafi sayyidina Umar yace sai na rike rigarsa da dan tare a tufafinsa haka nace masa ya rasulullah Abdullahi ibn Ubay ne fa ka tuna abu kaza da yayi lokaci kaza ka tuna kaza da yayi lokaci kaza ka tuna kaza da yayi Sayyida Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yayi murushi shikenan ya sake yunkuri zai tafi Sayyida Umar yazo ya tarka masa dan a karshen hadisin Abu Dawud yake cewa wallahi laqad ajibtu min jira'ati ala rasulullah yace nike na hannayen ka mamaki yanda nake da jira'a na haiwa na ingana tare manzo Allah kare je wannan abu yace kai Umar kauce ka bani waje akhir anni ya Umar bani waje ya Umar inna Allah khayyarani Allah ya bani zaka yace istaghfirullah aw la tastaghfirullah kai musu ka nema musu gafara ko karka nema musu gafara ko haka yace in tastaghfirullah 70 marratan falan yakirallahu lahu inda zaka sau 70 Allah ba zai musu gafara ba to yanzu zan je na yi din domin ina sa ran in na kara akan 70 din Allah zai mar gafara dan ya tsira kana maganar rahama kai kana maganar wani mudafiki wai ke maganar mudafiki aka yi to sai dawo sai dawo yace ya wuce muka bi shi dole a bi shi da rasulullah ya je kuma yayi sallah ya dauki mayafin ya bashi aka sa masa ya bada sallar kaji ba ya dauke shi ya sa a kabarin amma bayan ya dawo sai Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun kar a kara sallah wajen dai daga cikin su da ya mutu har abada ko kar ai wannan akan kabarin sa saboda sun kafirce da Allah da manzo Allah sun mutu suna fasikai a riwayar Anas ibn Malik a kalure da wannan riwayar Anas ibn Malik sai yace manzo Allah bai riga ya kai ga yin sallar ba ka gane wannan wannan duk wannan sharadar maganganun da muka sani wannan riwayar Bukhari da sauransu haka amma riwayar Anas ibn Malik wacce Tirmidhi ya riwaya daga wajensa yake cewa ya zo zai tafi Jibril ya rike shi yana cewa Jibril to zan je na masa sallah Allah ya bani zafi zan kara akan sa da yin sai Allah ya saukar da wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan saboda haka sai manzon Allah ya koma bai masa sallar ba a riwayar nan bai masa sallar ba amma dai wata tafi sahara ita ce yayi masa sallah sallan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kokarin ya ga yayi ta a gurare kana ka san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa a hadisin nan na Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu hadisin ya zo a cikin sahih muslim bukhari ma ya kawo shi ya zo wucewa sai ya ce ah ya zo wani kabari yace wannan kabarin ko ana yi wa waɗannan kaburburan ana musu azaba mutum biyu ana musu azaba masu wannan kabarin su biyu ana musu azaba yace ko ba azaba ake musu akan wani abu babba ba ɗayan baya sudur cewa in zai ba wani ɗaya kuma yana daukan annabi manci a tsakanin mutane yana tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciro ganye ko kuma reshen dabino ya balla guda biyu ya kafa a nan wajen nan ma ya kafa a can suka ce to me ma'anar haka ke da ya rasulullah yace ina fata wannan abun ya zama zai sa a rika sassauta musu azabar da ake musu a cikin kabari wacce nake jiyowa ihun su muddin waɗannan abubuwan ba su bushe ba kaji ba yana cikin kabarin ya hango ana musu azaba ya jiyo ana musu wannan abin da zai dora din sai Allah ya sassauta musu saboda ya taba cikin hannun sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma ga wani nan waje manzo Allah ya dauke shi ya mika shi amma an ce a'a ba za a mara azaba saboda munafiki Allah ya kiyaye mu da munafiki akwai wata mata tana zuwa tana sharar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Bukhari da Muslim suna riwayan hadisin ta daga Abu Huraira Allah ya kara masa yana cewa wata mace tana sharar masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace baiwa baka malamai sun ce su Al-Hafiz Ibn Hajar sun ce su manta ummu mikijan ko kuma ummu mikijana Manzo Allah sai ya neme ta wata rana bai same ta ba yace ina matan nan da suke zuwa tana sharar masallaci ne ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum gittawa yake baya mantawa da shi idan bai gan shi ba sai ya tambaya ka san irin wato duk wani irin yanayi na zama da mutane da yanda ake yi a ciki ba yanda za a kwaikwaya a wani waje sai yaje wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yace ba sai yace wannan mata na daina ganin ta aka ce ai manzo Allah wallahi ba ta da lafiya yace ayya mu je na ganta mu je na duba ta a riwayoyin nan na Bukhari ba amma san sunanta ba ko faz ne suka kwakwale suka je suka shiga cikin sira da wajen riwayar Ibnu Ishaq Ibnu Ishaq sannan aka gano ana ce mata ummu mihjan ko ana ce mata ummu mihjana a riwayar Bukhari din ma wacce ya kawo daga Abu Huraira akwai inda ma yace au gulaman aswada wato ma ba amma tantance shi namiji ne ko mace bace amma dai almuhim manzo Allah ya tambaya ina wannan shakhs din tunda zai dauka namiji ko mace shakhs din da yake zuwa yana mana sharar masallaci da daina ganin sa mata da lafiya ya rasulullah mu je na dubo ta ana zuwa yaje gidan mata nan da take zuwa tana sharar masallaci eh wallahi ko ya rasulullah ai ta rasu ce ta rasu ce ce me yasa ku ga mun ba da ta rasu suka ce ai mun tago da ita sai muka ga dare kamar yayi sai muka yi mata sallah muka binne ta a baki yace to mu je a nuna mun kabarin ta manzo Allah yaje har gindin kabarin nata yayi mata sallah yace wannan istighfarin da zan mata zai mata amfani a gaban Allah ran tashi alkiyama eh kuma ma ga nassi alqur'ani yace walau anna islamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahima manzo Allah ya sa baki wallahi sai an samu Allah yana ai Allah ne ya cire rantsuwar ba ni munir ba lawajadullaha la mudin la muqassin sai wallahi za su samu Allah yana mai tuba mai karban tuban su yana mai jin kan su muddin manzo Allah ya sa baki a nema musu gafara amma ga wasu an ce zaraka musu istighfari sau 70 Allah ba zai 70 din nan ba wai an kiyaye an kiyaye ta bane shine kamar gaya an kawo shi ne dan gaya ba dan adadin ba wato da zaka musu barkatai ko har ya kai 70 ma Allah ba zai gafara ba yace da na san in na kara akan 70 din Allah zai gafara wallahi da zan kara Allah yace wannan in aka biye da shi ba za mu cika alƙawarin da muka yi wa jahannama ba Allah shi yace wata markalibat rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in in aka biye ta annabi Muhammad to ba za cika jahannama alƙawarin ta ba yawma nakulu jahannama halim sarati wa taqulu hal min mazid saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yace ya koma cikin suratul munafiqun aw munafiqin yace sawa'un alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum inna Allah la yahdi al-qawm al-fasidin daidai ne a wajen su ka nema musu gafara ko karkarewa musu gafara Allah ba zai musu gafara ba lan ya kawo ma saboda ya nuna magana ta yi nisa da gaske saboda kai kawo lan Allah ba zai gafara ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to abun bari a bari to da zai kara akan haka da za su yi inda za ka musu istighfari fi so 70 ko ka kara akan wata 70 din ko ka kara inda za ka musu 1000 to manzo Allah da ya san yayi 1000 din za a karba shi wallahi zai yi dan su kubuta su tsira to saboda haka haka wannan irin abun yake shine Allah subhanahu wataala yake cewa ka nema musu gafara ko ka nema musu gafara in tasakkalu 70 marratan in zaka nema musu gafara sau 70 falan yakira Allahu lahum Allah ba zai nema musu gafara ba zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wannan abun ya faru ne dan saboda sun kafirta da Allah da manzon Allah amma shi Allah wallahu shi Allah la yahdi al-qawmal fasiqin baya shirye da mutanen da suka zamanto fasikai dan haka shi yasa bai shirye da su ba wannan abubuwan da kai sai bai musu maganin komai ba akwai riwaya da Jabir bin Abdullah yayi wanda aka ruwaito daga wajensa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya abinda yasa ya bada wannan rigar an tambaya a ce me yasa manzo Allah ya bada tufafin sa ne bayan ya san wannan mutumin ne na farko aka ce yana fata Allah zai masa gafara saboda wannan abu ah ba muna kawowa hadisin nan na sabon bargon da aka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ya sa shi a jikinsa ana cewa kai manzon Allah yake wata mace ta zo ta kawo manzon Allah sai manzon Allah sai da na bata lokaci na na kure malejin iyawa ta dan ne maka wannan sakar bargon na kawo maka manzon Allah ya karba ya yata ya rafa ya yafa a jikinsa yana fitowa wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace masa ya rasulullah muna kawo wannan hadisi a wajen Isa yana kawo yace manzon Allah wannan bargon yayi kyau mai yafin nan naka yayi kyau yace ko kana so ne yace sai manzo Allah ya cire ya bashi suka ce ne yasa zaka roke shi ya baka wannan abu bayan ka san in an tambaye shi baya mai da baya cewa a'a wanda yake cewa aje a ciwo bashi akan sa bashi da shi ba bashi da shi ana magana a tarihin masu kyauta ba ta samu mai wannan kasadar ba ba ni da shi kam to kuma a hakura in ina da shi da bar man ba da shi kam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ma sai da ce ya rasulullah ai wannan kuma Allah bai dora maka ba yace a sai aka ga manzo Allah ran sa ya baci kana da su manzo Allah ka ba su ya zaka ce just ki baki akan ka Allah bai dora ma wannan nauyin ba sai aka ga manzo Allah ran sa ya baci fuska sa ta canza wani ba ansar yazo duka su ga gaban sai ce an fik rasulullah wala takhta min zil arshi iklala bayar karka ji tsoron kuntatuwa wajen Allah sai aka ga manzo Allah fuska sa ta sake yace bi hadha umirtu eh da hakan dama aka hore ni in bashi da shi yace aje a ciwo bashi akan sa kai yanzu malam da hadha ai wannan mutum zai wannan abu zai wannan gajijin mu zai yi ba to haka abun yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake a irin wannan tausayi da jin kan da waye to shi wannan sahabin da yake a bashi wannan bargon aka ce me yasa kai haka yace ai ba dan nayi amfani da shi ba aje shi nake so nayi dan ya zama shine likafani na ya zama ya taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallama an lillifa shi a jikina an mika ni kabari da shi haka nake so yi to amma ga wani an dauki hakan an bashi amma kuma bai amfanin komai ba to suka ce saboda a tausaya masa ko Allah ya rakiya ya ce ko zai samu ceto a wajen Allah wasu kuma sun ce manzo Allah baya so su hadu da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a lahira ya zama akwai wani abun da yayi saura na bin bashi da yake wa manzo Allah dalilin da yasa yayi wannan akai shine riwayan nan ta Jabir ibn Abdullahi da zamu jawo yanzu lokacin da aka kamo fursunonin yakin Badar sai aka kamo babban manzon Allah sayyidina al-Abbas ibn Abdul Muttalib da sai kamo shi cikin cire masa riga manzon Allah ya ga Abbas babban sa babu riga a jikin sai ce kas ban ji dadin wannan abin da akai ba sai ce a ne muri ga Allah a bawa babban to sayyidina al-Abbas mutum ne jika-jika yana da tsawo sosai yana da fadi yana da jiki babu wanda zai zama irin kalar halittarsa ta zama irin kala daya da irin wannan sai ta Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya ce ba ni rigarka na sa wa baffa na sai ya kaɗa ran rigarsa sai ya sa wa Abbas ibn Abdul Muttalib to shine Jabir yace a ƙarshen rayuwarsa da zai tafi da aka tambaye gurgun sai manzo Allah ya cire mayafinsa ya bayar dan ayi wani ba bashi so dan kaga ba zai je lahira yace ai na taba bashi aran bargo aran riga ya ba wa babansa ba an mayar mar da kansa a duniya ne tafi da ita so amma abinda duk wannan abin yayi bai masa maganin komai ba saboda ya kafirta da Allah ya kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin na'am eh to wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shiryarwa da mutanen da suka zama fasikai to mun dai kara nutsowa cikin maganar munafikai din gobe mai Allah ya kai mu za mu tashi daga farihal mukhallafuna bi maqadihim khilaf rasulillah to kuma dai maganar ne ta munafikai din Allah ya kiyaye mu da munafirci nan Allah kuma ya kare mu ya kare mana imanin mu Allah ya kara mana fahimtar ma'anonin alqur'ani amin اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك كما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك كما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا طالبا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره فيها لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى اله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.